This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa. A shirinmu na yau Lahadi 28 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalleka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya tare da Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Akalla jami'an rundunar sa kai ta civilian JTF guda 23 ne aka kashe a Najeriya a jiya Asabar a wasu harhare guda biyu da mayaka da ƴan bindiga masu satar mutane suka kai a arewacin kasar. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda tashin hankalin ƴan kungiyar Boko Haram ya fi kamari. Wasu da ake kyautata zaton mayakan kungiyar ISWAP ne sun yi amfani da nakiya wajen tarwatsa wata mota da ke dauke da tawagar jami'an sa kai da ake kira CJTF a takaice, a cewar wani shugaban karamar hukuma. An kafa rundunar ta CJTF ne a shekarar 2013 domin kare al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma taimakawa sojoji wajen yakar mayakan Boko Haram da kuma kungiyar ISWAP da ta balle daga uwar kungiyar. An kuma fadada rundunar zuwa wasu jihohin arewacin Najeriya da ke fama da kungiyoyin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Tijjani Ma'umar, shugaban rundunar CJTF a yankin Gambarun Ngala da ke kusa da kan iyaka da Kamaru, ya ce tawagar jami'ansa na kan hanyar zuwa Maiduguri babban birnin jihar Borno ne sai motarsa ta taka nakiya. Nan take dai rundunar sojan Najeriya bata maida martani akan aukuwar lamarin ba. An ci gaba da kokari ta fannin diplomasiya a yau Lahadi don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da aka dade a Najeriya da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harhare ta sama da kuma yin lugudan wuta akan yankin da yaki ya daidaita. Wani sabon bidiyo na wasu mutane biyu da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su tun bayan harin da kungiyar ta kai ranar 7 ga watan Oktoban bara ya haddasa suka da bacin rai sosai a Isra'ila, inda masu zanga-zanga a kasar ke ci gaba da matsawa gwamnatin kasar lamba akan ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Haka kuma kasashen duniya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da tabarbarewar ayyukan jin kai a Gaza, inda shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin agaji ke gargadin cewa farmakin da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafa da ke kudancin kasar zai shafi farar hula da yawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar ilimin kasar Philippines ta sanar a yau Lahadi cewa kasar za ta dakatar da zuwa azuzuwa daukar darasi a dukkan makarantun gwamnati tsawon kwanaki biyu saboda tsananin zafi da yajin aikin da kungiyar direbobin jeepney ke yi a fadin kasar. An fuskanci yanayin zafi mai tsanani a kudu maso gabashin nahiyar Asiya a cikin ƴan makonnin da suka wuce, lamarin da ya sa dubban makarantu dakatar da azuzuwa sai dai malamai su turawa ɗaliban darasi ta yanar gizo. Hukumomi kuma sun fadda sanarwar gargaɗi ta lafiya. Makarantu da yawa a Philippines ba su da na'urar sanyaya ɗaki ta AC, lamarin da ke barin ɗalibai cikin zafi a azuzuwa masu cunkoso inda babu iska sosai. Makarantu sama da 47,000 ne dai ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatar ilimin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, masu sauraron mu, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku, 'yan mata na zama kallabi tsakanin rana. ina kira ga mata, ina kira gare mu zama masu amana, mu zama masu kula da junan mu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta kar kai dariya, kuma kar kai saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka fi karfin abin da ya same ta ya same ka ba.
Kallabin mu ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yayin da hankalin hukumomi da kungiyoyi a kasashen duniya ya karkata kan kyautatawa mata da kuma kare haƙƙoƙinsu a hukumance, wani abu da ke ƙara bayyana shine yadda mata ke cin zarafin 'yan aiki da galibi ƙananan yara ne mata. Za mu haska fitila akan wannan batu. Kafin mu yi sallama da kallabin mu ta mako, macen farko da aka zaɓa a matsayin mai tsawatarwa a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, za mu ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To madalla, kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu bude babin da batun cin zarafin 'yan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gijinsu mata ke yi, wani lamari da ya zama da tada hankali. Mun gayyaci mata 'yan gwagwarmaya da ke aiki a wannan fannin da nufin jawo hankalin al'umma kan wannan matsalar da kuma neman mafita.
Muna tare ne da Barista Aisha Abdu Muhammad, wacce ta kasance ta ce shugaban lauyoyi mata na Najeriya bangaren jihar Kaduna, sai kuma muna tare da Rukayya Dallami, wacce ke uwa ce kuma mai daukan ma'aikata a yiki. Akwai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, wacce ta kasance jami'a ce daga ma'aikatar jinkan al'umma da walwala da jin daɗi na jihar Kaduna.
Yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa basu mallaki hankalinsu ba, ƙananan yara ne, iyayensu ke daukan su su kai su ko gidan aiki. Akan kawo mana kuma masu aiki wanda an dauko su daga ƙauye, iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan, sai su kawo su gida, gidan mutane suka kawo su, in ba su aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi, to akan kawo mana su mu duba su. Kai ma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin
mama gida kenan,
dan gida maman ta je kasuwa, tabbas yaron shekaran shi bai da shekaran shi karamin yaro ne, kamar shekara 12 zan ce haka, ita kuma yarinyar shekaran ta 9 ko 10 ne, 10 ita mai aikin, saboda maman tana da shago a kasuwa, sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu duk abin da za ta yi. To maman bata nan, shi kuma yaron kawai sai ya dawo, tana ta ihu sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta. Haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can gurin maman ta, je gurin maman ta saboda ba su da galihu, sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balanta na ma ya ce zai mata wannan abu, wacce ce ita sam ba haka bane, kuma da aka kayar yawurin aka duba, ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata.
To bari mu koma ta bangaren lauyoyi, inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amuran da ya shafi wato cin zarafin mata. Duk da yake ana yawan fadakarwa a gidajen rediyo, kuma ana kama wa'ansu lokaci ana kama, sai ya zama kuma kaman kuna da hannurin taimakawa wa'anda suka yi laifi, ma'ana kudin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali. Kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace ne, gashi kuma ya mace aka kama. Barista ya kuke da irin wannan yanayi gidan an?
To ai na aikin lawyers ne, ba za a raba su da aikin su ba, akwai wanda of course za su je su taimaka mishi tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi. In irin wayannan suka je suka samu lawyers za su taimaka musu
da wani lokaci, kuwan cewa to ai ita ma sai a duba ai da laifinta, wai inda an duba
wannan yawanci maza ne suke faɗa mun, sai su ce ai da laifin da kila kayan da ta sani ma ya sashi ya sha'awa, amma mata ba ma faɗan wannan.
To ita mai aiki fa
ba ma faɗa, kuma ba ma yadda, ba mu yadda ba, kuma yanzu muna sa ido kuma mun faɗa ma saboda abin yayi yawa kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kesi ba, inde cin zarafin mata ne.
To da yake cin zarafin mata ba ya shafi kawai yi musu fyaɗe ne kawai ba. Duk abin da ya samu a takura musu a takura ƴancin su na matsayin su na dan adam shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su. Wai sai irin cin zarafi wacce akan kawo muku?
A yakin san cin zarafi kala-kala ne. Akwai psychological.
Wanda ya shafi wato tunanin su
ne. Yadda za a yi maka tunanin ka ya
burkita
ka gaba daya. Akwai wannan, akwai economical. Wanda kuma za a hana kai neman abin hannu.
Wato tattalin arzikin naka ma an ruguza shi.
An hana. Sannan akwai duka. Shi ma physical violence. Akwai shi. Ga su nan kala-kala.
To kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta talakace ko mai kuɗi. Menene za ta ce wannan ƴanci na ne? Akwai bambanci ne tsakanin ita ƴar mai shi da mara shi?
Babu. Ai kisan constitution ɗinmu yana nan, Nigerian constitution. Ya ba kowa ƴanci kuma ko kai waye da har ma jarirai har ma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi da ba ai ba a bambanta mutane ba mutum dai yana dai da ƴancin shi kuma wannan constitution din ya bashi ƴanci yana da rights din shi ko kai waye
a hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace
ya danganta da cin irin idan rape ne yanzu idan aka kama mutum yayi fyaɗe aka kama shi da wannan laifin aka je kotu sai an je kotu an yi bincike an duba an zo an yi zauna ta zo ta faɗi magana shi ma ya zo ya faɗi magana an kawo evidence
shaida
akan cewa yayi akwai sac center inda ta fito nan idan an yi fyaɗe nan ake fara kai mutum
ta ita Aisha
inda Aisha take za a je a gwada ta a duba a gani a dauki sample a aje saboda in aka zo case sai a zo a fada a kawo a nuna
wato matakar dai aka tabbatar da mutum yayi laifin
wannan fiye
akwai hukuncin da za a mishi
shine castration
daga
wato za a yi mai dandaka
mu muka yi advocating ai a kawo wannan saboda abin yayi yawa ba sauki
a to cin zarafin ƴaƴa mata musamman wanda yake kawowa aikatau wanda zaki ga akwai karancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi kasancewarsu yawanci daga ƙauye ake dalilin
kawo su
domin su taimakawa wa'inda suke zama birni saboda yanayin
aiki
ko kuma kila iyali sun yi yawa malama Rukayya ku ne wanda kuke daukan yaran aiki kuma wani lokaci kake ga shekarun inda a gida ne kila naki ƴaƴan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma kun fi son kananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a kwatakan layi ne daga abinda yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen shi zai zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi ƴanci na yin karatu ko ƴanci na walwala kusan kullun yana cikin aiki kamar wani halitta ne daban
Assalamu alaikum gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su dauko yaran su da basu gagara su rike su basu kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe din yana iya yi wa yaran mai gida ko mai gida ma wani zaka ga duk yana faruwa a haka wani kuma zaki ga an dauko yaro daga ƙauye karamar yarinya an kawo ta a dauki aikin da za a ce ai shekara 20 a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullun a cikin wahala yake kuma ƙarshen ta ma ba wani kudin kirki ake biyan yaran nan ba kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiya kai dai kurin wato an dauke ka an kawo ka kaman bawa kenan aikin da aka dauko ka dinga yi kenan ƙarshen ta ma ba wani abincin kirki ake baka ba inda ake kawo musu yara din abinda suke ba ma ƴaƴansu ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci yanda suke sai kai duba sai ka daidaita sai ka kimanta saboda ɗana kowa ne kuma yarinyar nan haihuwar ta aka yi ke ma baki san inda naki yaran za su kare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba gida ɗaya ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullun wannan abin yayi yawa ƙarshen ta ma wata yarinyar zaki ga garin duka a halaka maka yarinya bacin wannan fadin to amma yaro fadi to an riga an nakasa yaro kenan an taba kokolon shi to kuma kin ga ƙarshen ta gashi masu fadin maybe wani akwai ciwo a jikin mutum kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo kudin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai ba zai biya miki kudin wannan abin nan ba
kana zaman zaman ka a gida ma zaka ga an kawo maka su wa'annan yara za su ce ga kananan yara an kawo
kanana sun fi saurun juyuwa manya ba za su juyi maka ba
wato ma'ana ba zaki iya sa su ko hana su
ba sa hana su ba yaro ko sayin da kai da shi duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma zaka ga ya riga ya tsorata da kai gashi na nesa da iyaye kuma iyaye in suka ga sun ka ƴaƴan nan wasu ba du zuwa suke su duba me ƴaƴan su suke jike ba a'a su dai abin da aka tara a aika musu da shi gida kin ga me shan wahala daban masu cinye kuɗi daban
kafin mai sallama da kallabin mu ta mako honorable Binta Fatima Bello da ta shigo wannan zaure makonni biyu da suka shige wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya kasancewar ta macen farko da aka zaba a matsayin mai tsawatarwa honorable Binta ta bayyana rawar da talakawa za su iya takawa ga aikin majalisa da kuma abin da matan da ke da sha'awar shiga siyasa za su yi ga kallabin mu ta mako
hukunci ya rage wa talaka saboda shi aikin majalisa ma tukunna in ba continuity gaskiya ja Madina mutane suna rudin kansu ne continuity din nan yana da muhimmanci in lokacin da sabon dan majalisa ya zo kullun a shi a baya yake ma tukunna kuma komai zai kokari ne ya koya lokacin da na ciwo zabe a 2011 da muka je induction professor da yake koya mana abubuwa ya ce shi ne zai ba mu kawai brief background na National Assembly ne amma ainihin abun yace ko a aji a university baraka koya ba a cikin majalisa zaka koya so mun riga mun kafa tubalin koyo mun hau wani tsani mun hau mun yi nisa a cikin ta bayan da za a yi kullun aka kawo sabbin mutane yake ga aikin da jiya aka yi ya koma baya so continuity yana da muhimmanci a dokan Najeriya kuma talaka yanzu ya kamata ya san cewa siyasan kudi ba shine siyasa ba mutumin da yau yana nan tare da ku gobe yana tare da ku da mukami da ba mukami shine dan siyasan gaske wanda zai zo rana daya ya zo yayi kamar ruwan sama ne in hadira ya doro daga ruwa ya zuba shikenan ya dauke in ya tafi kuma he wani kaka so akwai a siyasa ma akwai seasonal politicians akwai kuma politicians din da suna yi ne don ci gaban kasa ba wai don yau me za su samu gobe kuma ba samu ba sun tafi
ke ce mace ɗaya cikin mutane 10 da suka tsaya wannan takarin wannan ya nuna miki wata alama na cewa mata za su iya samun daman shiga siyasa a dama da su
ita Hajja Madina in kin lura jajircewa yana cikin mabudin cigaban da mace za ta iya rikewa ta jajirce sosai ba ruwanki da fada ba ruwanki da banzan kalma wa wani ki kama mutuncinki da darajanki a matsayinki na mace ki bi inda mutane duk inda mace ta yi magana daya namiji yayi kwana yana magana in mace ta zo ta yi daya an san wanda ya gaskiya dan haka gaskiyan ya mace shi yake fidda ita inda ƙarya na musu shekara nawa tunda na shiga siyasa a jami'a Madina ina da mukami ina commissioner an yi delegate ban sa ko mutun daya ba na ci zabe na zo na biyu ina majalisa ƙarni na 7 ban je na san waye delegate ba na aka tambaye ni za a yi delegate na ce ku je ku yi an yi sun bani qur'a a wanda yanzu na zo na wannan nason 2023 ma ba inda mutum ɗaya wanda ni na sa shi amma sun bani qura saboda na bi sawu na roƙa na loving kuma ma inda ma sa a mata kuce mu inda an ci an yi zabe ne na shugabannin jam'iyya yanda ake yi na executive Hajja Madina wane mutum in ji mutuwa da gaske saboda mutanen da na sani na zauna da su 3 years ina nursing din su bamu da gwamnati a Gombe kuma sun mun alƙawarin cewa kin mana zamu miki amma da yake aka samu aka shi aka zo aka ce ba su za su zuba ƙura ba ni bai dame ni ba kuma bai taba daga mu hankali ba saboda bayani ne zaka je ka roƙa ka nemi alfarma kuma sun mun alfarman ina musu godiya
wato kenan inda mutum na son siyasa ta gaskiya ya ci gaba da mu'amala da mutanen da ke mazabansa kuma ya tabbatar da yana musu alheri
insha Allah Hajja Madina ko ba alherin da ya mu'amala ai ya rufe komi an ce shimfidan fuska ya fi shimfidan taburma in kai shimfida mai kyau definitely zaka taka abu mai kyau ni tun da na shiga siyasa na shiga dama na shiga da community services to humanity kuma tunda na fara har gobe Hajjia Madina ban taba yanke hulɗa tsakanina da mutane na ba ina zuwa da akwai da babu zasu zo gida mu yi bayani mu yi wasa mu raha shi mutun na ma yana son wanda zai masa magana ne ba yawan kudin ka shine zai sa ka zama wani abu ba so ina kira ga ƴan uwana mata in suna son siyasa su fara an ce karka fafe goran ka ranan tafiya sai ka fara tun da wuri kana bin kan mutane ka nuna kanka da akwai da babu an yi rasuwa ka je kai gaisuwa suna ne in ka ga dama ka je ko baka bada komai baka ce na zo barka irin wannan abubuwa din yana canja tunanin dan adam sosai kwanan nan ya faru da ni a December ina dawowa daga London na tafi Gombe saboda Christmas ya zo na je ne na shiga lunguna wani mutum da yake yi na shekara da shekaru ban taba zuwa gidansa ba Hajjia Madina sai na kira wasu wanda suka san gidan shi nace zamu je da suna zuwa nace ku shiga mota kowa ya kashe wayansa nace gidan wani za ku kai ni muna tafiya nace ina zamu je kar tayan mota ya fashe mana ga dare yayi muka je gidan shi muna zuwa gidan shi mutumin nan yayi salati yayi ihu ya kira yayi wani kabbara tukunna sai mutanen gari suka fara fita sun dauka wani abu ne ya faru da insecurity kaga mota a gidanka yana kabbaran nan he ni ma na razana sai to ko ya dan samu tabin hankali ne sai Hajji ya kace a gidana yau nace nace mu shiga zan yi alwala ne sallar magariba muka gaggaisa kafin kice kobo zauren gidan shi ya cika da mutane ya kira mutane wannan ya bullo nan muka zo muka gaggaisa da su nace to ba wani abu bane ba kullum muna gaisa da kai a waya ido da ido ba ma du ba he yau din nan nayi alƙawarin na shigo Gombe ban ci abinci a gidana ba nace nan zan zo in gaishe ka Hajjia Madina yace to Hajjia nace na an yace na ga abu biyu yanzu a rayuwata yace yace na ga dare ɗaya nan daren da kika zo gidana yace ran da aka haife ni ban sani ba yau na ganki a gidana ran da zan mutu kuma baran sani ba wannan ranan shine ranan tarihi ni a rayuwata Abdullahi kafin kice ko ba Hajjia Madina wallahi da safe kamar yanda kika san an buga a wani abu mutane kirana suke ashe jiya kin je gari kaza they were so happy so irin wayannan abubuwa din yana boostin moral din mutane su trust din mace ba ma mace ba ko da mazan ne ma wasu bayan sun gaba siyasan su ba sa koma ko ganin fuskar mutum daga waya ma ba sa iya yi so in kana hulɗa da mutane din kin ga dai yanzu only god knows me ne credibility abinda nayi din kuma ni ban yi ma da niyan siyasa mutum da ba lokacin siyasa bane ba so in baka bar mutane ba za su barka ba in ka bar su ba za su barka
to ya mai gidanki ya dauki waɗannan abubuwa da kike yi a siyasance bangaren zamantakewar ku
eh to alhamdulillah farko dai mai gidana ya rasu ina majalisa karne na farko Allah ya masa rasuwa a wurin sa na fara koyon me siyasa tunda yayi deputy chairman na local government yayi chairman na local government a wurin sa na fara ganin hulɗa da mutanen siyasa ni ma na koya just kawai takaici na shine irin baya raye yaga inda Allah ya kai ni yaga kuma
irin cigaban da kika samu
irin cigaban da na samu a rayuwa sanadiyan hulɗa na da zamantakewa na da shi kullun ina masa addu'an Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi kurakuran shi Allah ya sa aljanna ne makoma
yara fa
yara ina da yara biyu ina da Usman ina da Fatima Usman shekaransa 22 Fatima tana kokarin gama secondary school dinta shekaranta 16
wayanne shawarwari kike ba su kina ganin zaki amince su shiga siyasa kenan
eh to shi shiga siyasa da kuma tafiya na rayuwa mutum baya iya kayyadewa kansa me zai iya yiwa kamar yanzu shi Usman yayi first degree din sha computer engineering yaje yayi second degree a engineering management ba lalle ne he yayi wannan aikin engineer din ba wata kila yazo bi sahuna a kasuwa tunda yanzu na kasuwa
kina kuma noma
ina noma wata kila kuma yazo shi kuma ya zabi wani abu daban wanda ya ga rayuwarsa ya fi karkata akai wallahi siyasa din duka ba wanda ba zai iya yi ba Usman ina PDP wani rana ya je ranan da akai auren excellency Kashim yarsa he ya je gidan ya dau hoto da shi he yazo he na gaishe a social media ya mun post yace I have come from PDP to APC sai nace abba me nake gani sai ce mama na kama layi na to wata kila zai siyasan ba sani ba amma Allahu alamu ba dai yana da abokanai yana hulɗan social media wata kila zai zo yi siyasan daga baya wannan yadda Allah ya hukunta mishi ina masa fata alheri duk wanda ya zaba
to bari je shawaran ki ga ƴan uwanki mata a matsayin bayanan ki na ƙarshe a wannan hirar
to ni dai ina kira ga mata na san mu muna da amana mace baraka iya cewa zaka fassara ta a cikin lokaci kadan ba saboda mace in ya ce tana kokarin ta nuna halaltin ya in uwa ce tana kokarin ta nuna halaltin ta na uwa in kuma ya ce ma tana kokarin ta nuna halaltin ta na ya mace abu ne wanda Allah yayi ta yayi mata wani irin juriya wanda ba wanda yake da juriyan ya mace wahala baya koran mace dadi baya sa ta kuma ta zauna so na san mu da wayannan kokarin ina kira gare mu mu zama masu amana mu zama masu kula da junan mu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta kar kai dariya kuma kar kai saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka fi karfin abin da ya same ta ya same ka ba mu zama masu jajircewa ta fannin aikin mu na office ta fannin siyasa ta fannin kowane hali ka gani kar ka ce bazan iya ba ba abin da dan adam bazai iya ba in ya nema agun Allah so in dai muka sa commitment a tafiyar mu na rayuwa muka jajirce ba abin da mace ba za ta iya samu ba watakila wani rana zaki ji mun yi shugaban kasa na farko za mu tina Dauda to zama shugaban Najeriya Allah ne ya sani saboda mata in muka hada kanmu gaskiya za mu cimma abubuwa da yawa kin san maza suna da divide and rule so ina kira ga ƴan uwana mata lokacin da za su zo mana da wannan dabarbarunsu na maganan in ki je kin bi wacce zaki zama kaman kece kenan tana gaba da ke kina bayanta ba haka bane ba duk lokacin da mace take hawa tsani tana kama hannun daya daya tana kama hannun daya sarka ne mai tsawo wanda ba ya da iyaka saboda haka kar mu yadda da maganan da za su gaya mana ƴan uwana mata a ce a'a ke a kitchen kawai zaki kare ko kuma the order room in ji baba ba mu yadda da wannan ba saboda muna da ƴaƴa muna da kanne muna da iyaye dole mu lura da su kuma ba za mu zauna mu dau nauyin mu da rayuwar mu ta kakkansu mu ce maza ne kawai za su mana ba dole mu ma mu fita mu nema amma in za mu nema din mu kiyaye haƙƙin mazajen mu mu kiyaye haƙƙin ƴan uwanmu mu dubi ko me al'adar mu ya faɗa mu dubi bangaren addini mu me yace mu yi me yace kar mu yi wayannan su ne kirana ga ƴan uwana mata
to honorable Binta shirin kallabi yana miki fata alheri da kuma fatar za ku kama hannun mata dake da burin ganin an dama da su a mazabunku nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ya salamu
madalla baki daya kuma da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu kuma na karshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai da safon ku